الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a musamman ta kafafen sada zumunta na zamani, muna gabatar muku da wannan shiri daga wannan shafi namu mai albarka na Ahmad Muhammad Gombe, ɗaya daga cikin ɗalibai a wannan gari na Gombe. A wannan shiri da za mu fara gabatarwa ya biyo bayan tattaunawa da ‘yan uwa na ɗalibai, abokan karatu, dangane da yawan tambayoyi da muke samu a wuraren karatuttuka. Wani lokaci bai ba mu daman mu iya amsa su gaba ɗaya, saboda zai iya cinye mana lokaci na karatu. Suka ba da shawaran a ware wani lokaci ana tara waɗannan tambayoyi ana amsawa. Wannan zai zama fili ne na amsa tambaya, ba fili ne na fatawa ba. Amsa tambaya, ɗaliban ilimi suna iya amsa tambaya, amma fatawa kuma malamai ne kaɗai suke fatawa. Akwai bambanci tsakanin amma tambaya mai hukuncin kaza, ka karanta shi a cikin Ahlari ko Ishimawi ko Arba'unan Nawawiyya ko Umdatul Ahkam, ka ba da amsa wanda yake ba wani abu ne mai zurfi ba. Akwai kuma fatawa na manyan al'amura, wannan malamai ne kaɗai suke amsawa. To mu namu amsa tambaya ne, ba filin fatawa ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka wajen amsa daidai, ya kuma ba mu ikon aiki da daidai. Sannan a matsayin mu na ɗaliban ilimi, kofa tana buɗe a kowane lokaci daga ‘yan uwanmu ɗalibai, abokan karatu, masu da'awa da kuma malamanmu. Duk inda aka ji mun yi tuntuɓen harshe ko kuskure saboda ƙarancin bincike ko ilimi, a yi sauri a nabbahar da mu. Insha Allahu, kofan karɓan gyara tana buɗe a kowane lokaci. Muna maraba da irin wannan tambihi ko ƙarin bayani ko kuma gyara insha Allahu. Yau ina ga rana ce ta Litinin, 5 ga watan 11 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, shekara 445, 1414, wanda kuma ya dace da 13 ne, ko 13 ne ga watan watan 5, watan Mayu, hijiran miladiya 2024. Ina tare da ɗan uwana Malam Usman ɗan Bauchi, wanda shine zai karanta mana wannan amsan tambaya, ni kuma zan amsa insha Allah. Allah mana muwafaka. Wa billahi tawfiq wala hawla wala quwwata illa billah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ba tare da ɓata lokaci ba sakamakon yanayin lokaci, shek za mu fara daga tambayar mu ta farko. Mai tambaya wannan ta ce, malam mace mai ciki za ta rama azumi ne ko ciyarwa za ta yi? Bismillah.
To alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Da farko, wannan matsala ce da malamai suka kai ruwa rana a kanta, dangane da mace mai ciki za ta ciyar ne ko kuma za ta ainihin rama azumi. Da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa mai ciki za ta rama azumi ne. Wannan shi ne mafi yawa abinda ainihin malamai suka tafi a kai. Wasu daga cikin malamai kuma suna ɗaukan mai ciki tana shiga ƙarƙashin waɗanda suke iya yin azumi da wahala. Wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wasu malamai suna ganin mai ciki ta shiga ƙarƙashin wannan. Saboda haka, mai ciki tana shiga ƙarƙashin waɗanda za su ciyar. Akwai fatawa daga wajen wasu daga cikin sahabbai dangane da ainihin wannan matsala. To anan, wasu malami suka ce in aka ɗauki mai ciki ta rama azumi, to lokacin da mai ciki ta aihu, ƙaddara ta samu ciki ne, Ramadan ya zo, cikin ɗan wata 5 ne, misali tana cikin laulayin ciki ko wata 3 ko wata 4 ta kasa azumi. To lokacin da ta aihu kuma akwai kwanaki wajen 40 na babu tsarki, sannan kuma akwai kwanaki watanni na shayarwa, sai zanto sai kaga har wani Ramadan din mai dawo, bata ainihin iya yin azumin ko guda ɗaya ba. To karkashin wannan wasu malami suke gani akwai hikimar a sanya mai ciki a cikin waɗanda za su ciyar. To saboda haka wannan matsala ce kamar yadda na faɗa tana cikin matsalan da malamai suka kai ruwa rana akai. Ni na fi tafiya akan waɗanda suka ce mai ciki da ciyar. Duk da cewa na san akwai ɗumbin malaman da suka ce mai ciki za ta rama azumi, amma ni ina da ra'ayin mai ciki da ciyar ya fi ainihin maslaha game da ita ɗin da kuma ɗan da ke cikinta. Wallahu a'ala wa a'alam.
Allah ya saka malam. Malam mai tambaya na gaba yana cewa na samu raka'a biyu na ƙarshen sallar isha'i, idan nazo cika sauran biyun ƙarshen na ƙarshe, malam ramawa zan yi ko kuma cikawa zan yi?
To alhamdulillah, dangane da mutumin da yazo almasbuq, wanda yazo masallaci an tsere masa da wadansu raka'o'i, misali kaddara ka zo ka samu sallar isha raka'a biyu, an tsere maka da raka'a biyu, lokacin da aka yi sallama ka tashi za ka rama wannan biyun da aka yi baka nan ne ko kuma za ka cika sallah ne? To nan ainihin jamhurin malaman malikiya sun tafi akan cewa ramawa za ka yi, da kuma mazhaban Abu Hanifa suka ce idan ka zo an yi raka'a biyu in aka yi sallama za ka tashi ne ka yi fatiha da sura, fatiha da sura a bayyane shine ka rama abin da ya tsere maka. Wanne ta ce magana ta farko? Magana ta ainihin biyu, akwai wasu daga cikin malaman da suka ce idan ka zo ka ramawa za ka yi amma da suffan cikawa, bi ma'ana abin da ya tsere maka fatiha ne da sura a bayyane. To sai suka ce idan ka tashi abin da za ka yi za ka rama fatiha da sura amma a asirce. Ina fata an gane. Sai suka ce cikawa za ka yi amma kuma kaman ainihin ramawa ne da suffan cikawa, saboda baka bayyana karatun baka boye. Wannan ita ce mazhaban ma ainihin ahlul zahiriya, akan wannan suka tafi. Duk da Ibn Battal a cikin sharhi Sahih al-Bukhari shi ya ce wannan maganan babu salaf da suka gabace su akan wannan, amma ta wasu daga cikin malaman malikiya ma suna da wannan ra'ayi. Sai magana ta uku, malaman da suka ce idan ka tashi cika sallan za ka yi, za ka kaddara lokacin da ka zo raka'a biyun da ka samu su ne farkon sallanka, idan ka tashi kawai cikawa za ka yi fatiha a boye tunda shine karshen sallan isha. Duk wannan kuma an samu wannan sabani ne karkashin hadisin da ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari, hadisin Abu Hurairah Allah kara masa yadda, wanda manzon rahama alaihi salatu wasallam yake cewa fama adaraktum fasallu wa ma fatakum faqdu wa tarwa ma fatakum fa'atimmu, abinda kuka samu tare da liman ku sallata, wa ma fatakum abinda ya kubuce muku fa'atimmu ku cika. To a ko ruwayan faqdu sai suka fassara shi da kurama, amma malamai suka ce kalmar faqadu a Qur'ani ya zo a wurare guda takwas. Al-qada ana nufin aiki ne, ba ana nufin rama abu ba. To zance mafi inganci wanda masafan Shafi'iyya suka tafi akai da kuma masafan Hanabila, wanda shine kuma mafi yawan abinda malamai al-mu'assirun daga cikin wannan zamani suke fatawa akai, shine cikawa za ka yi. Ina da ra'ayin cewar masafan da suka ce a cika din sun fi ƙarfin dalili. Imam Ibn Hajar cikin Fathul Bari yace a lokacin da ka zo kai kabbaran harama shine farkon sallanka, kabbaran harama bai zuwa tsakiyar sallah, suka ce zaka kaddara kai ka fara sallah kenan. To anan tambihin da zan yi shine idan ka samu mutumin da yake da ra'ayin arama, to kar ka dauka yana kan bid'a. Akwai magabata da suka tafi akan wannan, ina fata an gane. Ainihin ka ji misali Maghrib, irin su Morocco, Tunis, Algeria da suke da karfin malikiya duk akan wannan suke. Haka anan kasan malaman mu na malikiya har yau da wannan suke fatawa. To tunda akwai magabata akan wannan abun, ba a daukan mutun yana kan kuskure. Ina fata an gane, ba sa cikin matsalolin da ake tada jijiyan wuya. Mun fada abin da yafi karfin dalili shine a cika. Waɗanda suka tafi akan arama su ma sallan su tayi saboda suna da magabata akai. Wallahu a'la wa a'lam.
Shek Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya na gaba yana cewa malam, dangane da abin da ya shafi tahiya, shin kada yatsa shine yafi ko kuma tsai da yatsa a cikin tahiya?
To dangane da ainihin tahiya, cewar lokacin da kake zaman tahiya ta ɗaya ne ko ta biyu ne ko kuma sallah mai zama guda ɗaya, shin mutum zai tsai da yatsan shine haka ko zai na kada yatsan? To na akwai mazhabobi da yawa akan wannan matsala. Mazhaban Ahnaf su sun tafi akan kwata-kwata ma ba za ka daga yatsa ba ba za ka kada shi ba yanda kake zama na sujjada zama tsakanin sujjada hannunka na shimfiɗe kan ainihin cinyanka haka za ka yi koda a zaman tahiya ne suka ce kade za ka daga yatsa ne inda ka zo wurin kalmar shahada wajen ashhadu alla ilaha zaka ainihin daga yatsa ka tsaye da shi wanda ishara ne na cewa Allahu wahid shi yasa idan kana yawo kasashen duniya kana ganin masu bin masaban Hanaf Abu Hanifa kwata-kwata ba sa daga yatsa wannan kenan abu na biyu akwai malaman da suka ce ainihin yatsan karkada shi za a dinga yi wanda shine masaban jamhurin malikiya in kana karanta littafin malikiya namu na gida tun daga nan kasa har ka ji ainihin muktasar har mudawwana zaka ga maganan kada yatsa ake shi yasa Shehu Halilu Ibn Saq al-Maliki a cikin muktasar yace wa tahriquha da'iman a zaman tahiya da'iman zaka ta karkada yatsa ne yasa Imam al-Kharashi yake cewa wa nudiba tahriqu sababa mustahabbi ne an so ainihin karkada yatsa yaminan wa shimalan to akan wannan suka tafi wanda shine abin da Imam al-Albani ya rajjaha cikin sifat salati nabi akwai malamin da suke ganin cewa yatsan tsaye da shi zaka yi ba zaka kada ba wanda suna ganin hadisin karkada yatsan akwai alamun tambaya akan shi cewa bai inganta ba wanda Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i Allah mishi rahama a cikin sifat salatin nabi din shi ya tafi akan cewa hadisin bai inganta ba kuma in ka karanta dalilan da ya kawo lalle dalile ne masu karfi na ainihin raunin hadisin ina fata an gane shi yasa wasu malamai suka ce kawai tsaye da yatsan zaka yi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na duniya Imam Ibn Baz Allah mishi rahama shi yake cewa za ka kada yatsa ne kade a wurin salatin annabi da wurin addu'a ne kawai za ka kada yatsa amma inda ba addu'a ba za ka tsaye da yatsa ne wanda shine fatawan Ibn Baz Allah mishi rahama to anan yana cikin abin da na faɗa dazu idan mutai dauki fatawan malaman malikiya wanda akan shi Imam al-Albani yake cewa za a kada yatsa fa bi hawa ni'ima in mutai dauki fatawan su Muqbil da wasu daga cikin malaman mashabobi da suke gani hadisin ba inganta ba za a tsaye da yatsa ne fa bi hawa ni'ima dan hatta waɗanda suka ce kada yatsa duk sun ce ai mushabbi ne babu wanda yace wajibi ne ko in ka bar shi sallah tana da matsala in ma baka daga yatsan ba sallan ka tayi to saboda in aka tsaye da yatsan akwai hadisin Abdullah ibn Zubair da yace annabi yana nuni da yatsan shi wala yuharrikuha baya karkada ta to akan wannan hadisin suka ce aya ce wala yuharrikuha baya karkada yatsa su kuma suka ce akwai hadisin Wa'il ibn Hajar Allah kara masa yarda shi kuma yace ga annabi yuharrikuha yana karkada yatsan shi da ubiha yana addu'a da ita to wannan hadisin ne su Muqbil suka ce yana da rauni suka ce hadisi ne shadh ainihin daga cikin margoyta hadisin ya saba wa manya-manyan tabi'ai wanda kuma sun fi shi zama huffaz a bangaren hadisi to a karkashin wannan ina kara jaddadawa malaman da suka ce kada yatsa suna da dalili waɗanda suka ce za a tsaye da yatsa ne ba za a kada ba su ma suna da dalili wallahu ala wa alam
malam mai tambaya ta gaba yake cewa ya zo ya samu liman yana sallah sai kabli ta kama liman malam to shi yanzu yana da raka'a biyu da zai raka'a ɗaya da zai cika so malam zai bi limanin su yi kabli tare da shi ko kuma zai yi nashi sallan bayan ya yi sallama sannan ya yi kablin nashi daban
idan ka zo ka samu liman ka zama al-masbuq wanda an tsere maka da wasu raka'o'i watakila kafin ka zo sun yi rafkanuwa ko kuma ma kana wurin aka yi rafkanuwa tare da kai amma ana bin ka bashin raka'a ɗaya ko biyu ko uku misali to in aka idan ba'adi ya kama liman in aka yi sallama kai zaka mike ne in kai sujjadan ba'adi tare da liman ma sallan ka ta ɓaci kamar yadda mai ahlari ya faɗa amma in sujjadan qabli ne kuma zaka yi tare da liman saboda baka barin liman bai yi sallama ba har yanzu ana cikin sallah to sai an yi sujjadan qablin nan an dago an yi sallama sannan kai sai ka mike idan kai gama sallan ka kai sallama ba sai kai qabli ba already ka riga kai amma idan ba adini a lokacin da liman ya sallama kai sai ka mike sai ka gama kai kuma za ka yi ba adinka sannan wannan ba adin da ta kama liman ko kana nan ko baka nan kai ma ta shafe ka kar ka ci ai bana nan aka yi ba adin a ko baka nan ta faru da su a raka'an farko ko ta biyu kafin ka zo as long as ka samu jam'in nan kai ma wannan rafkanuwan ta same ka kabli ne ko ba'adi idan ba'adi ne kar kai tare da liman har sai an gama sallah kai naka in kuma kabli ne zakai tare da liman ainihin in ka gama sallah ba sai kai wata sujjadan ba wallahu ala wa alam
a malam mai tambaya na gaba yake cewa ya halatta mutun yayin karatun alqur'ani alhalin ya da janaba amma ba tare da ya dauki shi asalin qur'anin a hannun shi ba
to dangane da matsalan karanta alqur'ani ga mai janaba akwai maganganu dewa a wurin malamai akwai malaman da suke ganin mai janaba zai iya karanta alqur'ani suna kafa hujja da abinda Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin mu'allaqat din shi a Sahih al-Bukhari bi sigatul jazm ya kawo shi amma daga Abdullah ibn Abbas ta ibn Abbas baya ganin laifi dan mai janaba ya karanta alqur'ani la yara ba'san anihi lil junuf an yaqra alqur'an to wannan akan ta wadansu malamai suka dafi to amma wannan ruwayar akwai ruwaya da tazo cikin al-musannaf na ibn abi shayba da kuma abdurrazzaq as-sunani cewa abdullah ibn abbas ba yana nufin mutlaqin karatun qur'ani bane yana nufin karatun qur'ani kamar na azkar ko kuma na misali wani abu ya shigo kana da janaba sai kana yi wani magana kace Allah ya ce ittaqullaha wa qulu qawlan sadida kaga qur'ani ne yace wannan babu laifi ko kuma umman yatakalla jallahu makharaja kana magana da wani ne ko a waya ko da duk abin da yake wannan ka kawo aya matsayin istidlal ka hujja da ita ko kuma wani yana karatu ya bata ka gyara mishi yaro ne ko makamancin haka sannan kuma yace dai babu laifi ya karanta ayatan aw ayataini haka ruwayan ta zo cikin al-musannaf to a karkashin wannan suka ce to ibn abbas ba yana nufin mutlaqin karatun qur'ani bane ba mai janaba zance mafi inganci ba zai karanta qur'ani bai dauka ne ko karatun da ka saboda dalilai kamar haka abu na farko duk hadisan da suka zo game da karme qur'ani karanta karme janaba karanta qur'ani duk hadisan ba wanda zai sha a wajen malaman hadisi kowanne sun kai masa naushi ina fata an gane cewa sanadin nashi suna akwai rauni ba wanda ya tsallake wanda ya so ya sha hadisi ne guda daya wanda Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Imam Ibn Majah da Imam Ahmad da surwaito daga Ali ibn Abi Talib cewa sayyidina Ali yake fada karshen hadisin wala yahjubuhu anil qur'ani shay'an illa aljanaba babu abin da ke katange annabi da karatun qur'ani sai janaba to wannan hadisin waɗansu malamai sun hassana hadisi sun ce hadisi na hasan wasu malamai sun ce hadisi na da'ifi saboda tuhuman da suke a sanadin hadisin ga shi tabi'in da ruwaito daga Imam Ali Abdullah ibn Salima ta al-Kufi cewa lokacin da ya girma shekaru suka cin masa ya samu tagayyur a wajen haddin shi to wannan hadisin yana cikin hadisan da ya ruwaito daga Imam Ali a lokacin da yake wannan yanayin na sufa da wannan wasu malamai suka ce hadisin shi ma bai inganta ba amma wasu malamai sun hassana shi na'am to bayan nan Imam Tirmizi a cikin Jami'u Tirmizi yake cewa hana mai janaba karatun qur'ani wa huwa qawlu aktsari ahli al-ilmi min as-sahabati wa tabi'in wa man ba'dahum cewa kar mai janaba karanta qur'ani shine maganar mafi yawan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su shi yasa Ibn Taymiyyah Allah mishi rahama a cikin Majmu'ul Fatawa yake cewa imaman mazhabobin nan guda hudu Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad Allah musu rahama duk sun ittifaki akan mai janaba ba zai karanta Qur'ani ba wanda tace fatan Sheikh Abdullah bin Baz Allah mishi rahama da Ibn al-Usaymin Allah mishi rahama to karkashin wannan akwai an samu asar daga sahabbai da yawa wanda suka ce mai janaba ba zai karanta Qur'ani ba a cikin su akwai Sayyidina Umar bin Khattab akwai dan shi Abdullah bin Umar akwai babban alaramman na Abdullah bin Mas'ud akwai Salman al-Farisi da Imam Ali to waɗannan sahabbai suna daga cikin sahabban da aka ruwaito da ruwaya ingantacciya zuwa gare su sun hana mai janaba karanta alqur'ani dalili shine shi mai janaba ya sha bamban da mai al'ada ita janaba cikin minti kadan zaka ya dauke ta ke sabai halatta sai ka samu ainihin tsarki amma mai al'ada kuma sai ta yi kwanaki ba ta da tsarki yasa hukuncin ta ya sha bamban da mai ainihin mai janaba. To anan zance mafi inganci dai abinda aktharu ahlil ilmi, mafi yawan malaman ilimi suka tafi akai, mai janaba bai daukan Qur'ani ya karanta, bai karanta Qur'ani koda da ka, in dai ba wajen kafa dalili ko azkar ko tunatar da wani ko makamancin haka ba, aya ɗaya ko biyu. Wannan shine zance mafi karfin dalili insha Allah. Wallahu ala wa alam.
Shaka Allah ya saka da alkhairi. Wannan yana cewa malam mutum ne yana alwala, bayan ya gama sai ya tuno cewa bai yi shakar hanci ba, to malam ya matsayin alwalarsa take?
Dangane da mutumin da yake alwala, ya manta bai yi kurkuren baki ba ko bai shakan hanci ba, malamai suka ce kar ya dawo har sai ya gama alwalan gaba daya, sai ya dawo ya shakan hanci, in kurkuren baki ne ya kurkuren baki, wanda koda nan mai ahlari ma ya kawo shi. Cewa mutum yana alwala ya manta bai kurkuren baki ba ko shakan hanci ba'da an shara'a fil wajhi, bayan kuma ya shiga wanke fuska, sai ce to kar ya dawo sai bayan ya gama alwalan shi. Idan ya gama alwala ya wanke kafofi, sai ya dawo ya kurkuren baki ko kuma ya shakan hanci, wannan kawai shine hukuncin sa insha Allah, kuma alwalan shi tayi.
Allah ya saka da alkhairi. Shaga wannan yake cewa malam ni yaron shago ne, sai wani yazo yau da rani ya karbi kaya a wurina, amma daga karshe sai ya gudu. To malam abin da yake tambaya anan shine, shin wannan kudin shine zai biya ko kuma shi wancan wanda ya gudu da kayan shine zai biya?
To dangane da mutumin da yake zaman shago, sai aka zo aka karbi kaya a gunshi kamar yadda yace an yaudare shi, mutumin ya gudu bai dawo ba, shi zai biya ko kuma a bar shi da Allah yace ko? To anan abun tambaya shine iddifen da tsarin da kuka yi da mai shagon. A matsayin ka yaron shago, lokacin da aka dauke ka dole akwai sharuɗin da mai shago ginda ya maka mai gidanka kenan, sannan kuma akwai tsarin da kuke tafiyar da ainihin shagon. Idan kuna tafiya tsarin kuna bada bashi, dole a wajen bada bashi akwai cuta. Wannan duk mai bada bashi ya sani, ko na kasuwanci ne ko ba na kasuwanci ba, wanda zai karba dama bai da niyyar ya biya ka. To a wannan lokacin in kuna da tsarin bada bashi, sai aka karbi bashi aka cinye, ba laifinka bane ba, dama akwai wannan a dokokin shagon. Ya zama wajibi dai ka sanar da mai shagon, in ma rubutu kuke, wani wani ya karbi kaya bai dawo ba, wannan shine. Amma in kuma ya maka ka'idan kar a bawa kowa bashi, sai kai ka kare doka ka bayar, kai zaka biya wannan kudin. Ina fata an gane. Sai dai a barka da Allah, ba a barci da Allah ba. Yawwa, domin ka kare shar'in da aka yi da kai. Kuma akwai hadisi al-mu'minuna ala shurutihim, duk da hadisin fihi maqal, amma ya dace da kuma ayan Qur'ani. Allah ya ce alladhina amanu awfu bil uqud, suratul ma'ida, ya kuma su imani ku cika alƙawuran da kuka kulla tsakaninku da juna. To alƙawarin da aka dauke ka akai, dole ka tafi akan shi. In akwai tsarin bada bashi, ba za ka biya ba, sai dai kai bayani ko kuma ka rubuta wajen takardar bashi. In kuma akwai ka'idan kar a bada bashi, ka kare doka ka bayar, yanzu laifi na kanka insha Allah. Wallahu ala wa alam.
Shek, wannan mai tambayan yake cewa malam mutum ya driver ne, sai ya kashe mutane sama da 10 a lokaci guda, daya bisa kuskure, so malam ya kafara sa take?
Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya jikan waɗanda aka kaɗe suka rasu musulmai daga cikinsu, Allah musu rahama, Allah kuma ya kare mu daga dukkanin tsautsayi da hau da zai sa mu zamo sanadiyan rasa rayuwar wani ko kuma nakasan wani a cikin rayuwarmu gaba ɗaya. Dangane da mutumin da bisa kuskure ya kaɗa mutane 10 suka mutu, yaya kafaransa yake? Shine zai azumi 600. Wannan shine kafaransa. Babu wata kafara sama da wannan. Allah ya kiyaye. Abun is not easy. Yana fa don duk rai azumi 60 ne. Kaga 60 sau 10 600 kenan. Allah ya kiyaye. To anan malami suka ce idan kana cikin azumin, sai Allah ya karbi rayuwanka, shikenan Allah ya gafarta maka. Ina fata an gane. Amma wajibi ne ka daura niyyan azumi 600. Idan kai azumi 60 ka gama, babu laifi ka huta, sannan kuma ka ci gaba ka dauki wani 60, ba za ka 600 ne a jere ba. Ayin ka fara 100 ka kai 60 kafin ka tsaya, mutum ɗaya kenan, kana gama kuma ka ci gaba. In kana cikin Ramadan yazo, ka ajiye ka dauki Ramadan, ran sallah kar kai azumi kai sallah, washe garin sallah ka ci gaba. Ran sallah lai kar kai azumi ka ajiye washe gari, ko kuma wasu malamai suka ce bayan kwana uku saboda babbar sallah akwai hadisi ayyamu tashriq ayyamu akalin wa shurbin wa zikrullahi azza wa jalla fala tasumuhu takar ku azumi cikin wannan kwanaki uku ranan babbar sallah da ran 11 da 12 da 13 ya halatta ka aje in kana kafara daga ran 14 kuma ka ci gaba Allah ya kiyaye babu duk wata fatawa da za a baka sabanin wannan wallahi son zuciya ce shine zance mafi inganci idan ka kashe mutun 100 haka zaka yi azumi 6000 Allah ya kiyaye yawa Allah ta'ala ya tsare mu ya kare mu wallahi a'la wa a'lam
ya sheikh Allah ya saka da alkhairi a mai tambaya na gaba yake cewa malam menene hukuncin crypto da matasa suke yi ya halatta ne ko bai halatta ba malam karkashin wannan akwai ma wanda ake yi kwanan nan me sunan shi ne ma wanda ake mining me sunan shi ne ma to suna nan dai malam matasa sun raje a kware da gaske ana tayye so malam muna bukatar fatawa akan wannan labari
na farko dangane da issue mining wannan mining din wato in kana neman yan son banza ka samu matasan mu duk duniya ba masu son banza kaman su suna son su yi kudi sharp sharp shortcut kaje ka tambayi su Aliko dan gwati haka suka yi kudi sharp sharp ba haka bane ba duk wani mai kudi da ka sani a garin ku je kai hira da shi ga sunan bahi mun kira sunan su in suka baka labarin yarantan su da samartakan su sun sha wahala mutun ne fa yana da kudi dan shekara 70 kai kana dan shekara 30 kana so kai kudi irin nashi kaga akwai son zuciya a ciki wato kaga harkan mining din nan Malam Usman wallahi ni ban taba sanin shi ba he da nan Najeriya ni ban taba ma jin labarin shi ma a America ba misali ina can saboda kowa aikin gaban shi ne damin shi ba kudin banza ake nema ba kaga yaro da waya 6 wadu yana ta mining ga computer 2 3 a jere kaman mahaugaci kaga dai mutu kaga ya jera wayoyi guda 6 ga computer 3 duk wai mining yake da su wannan kenan idan ka duba harkan mining din nan zaka ga tunda aka fara shi waɗanda suke regrete sun fi yawa har zuwa yau din nan yanzu ba ga wani harkan Binance ko Binance ake ce mishi mai abun ma ba Najeriya kama shi tai ba sannan ka duba galibi ɗan China da suka kirkiro waɗannan abubuwan da wani ɗan Australia to hatta fa a China fa harkan crypto haramun ne a China kanta a nan mutanen mu an samu su mentality wai ana so a kare darajar dala haka na ji wani malami yana magana wai shi yasa ka kirkiro crypto dala za ta kare nace duk duniya ba mu san dala ta kare kama China da Russia to China sun hana crypto da sun san crypto zai kare dala su za su fara daure mishi gindi so sun ce cuta ne abun to a takaicin takaitawa shine wannan harkan ta crypto har yau malamai sun kaskashi iko akanta in nace malamai manyan malaman musulunci wanda yana cikin abin da yake fatawa ne wanda mu ba mu yi sai dai mu nakalto abin da muka je sun fada in na ba mu misali da manyan malaman mu na cikin gida ka dauki samahatul allama ustazu doktor Muhammad Sani Umar Rijel Lemo shi yana cikin wanda suke gani harkan crypto haramun ne ya kawo dalilai cewa nan ba filin kawo dalilan bane amma ya tafi akan cewa crypto bai halatta ba daga cika akwai al-allama Sheikh Muhammad bin Usman Kano shi ma ko cikin azumi na sake fatawa ko mutum ne dan boko wayeye wanda yake bibiyan irin waɗannan ababe kuma yana cikin komitoci na harkan Islamic Banking da ake da su a Najeriya da wasu kasashe ya tafi akan cewa harkan crypto nan haramun ne ba dan ba kudi bane ba amma wasu daga cikin malamai kamar Imam Malik din mu na Najeriya al-allama Bashir Ali Umar Al-Furqan shi yana ganin wanda yake ganin halaccin wannan abin ce crypto din kudi ne ina fata an gane da ko malaman da suka yi tawakkufi suka ce kai ba za mu fatawa kan wannan ba halal ne ko haram gaskiya mutu kunna an fahimci wannan abin da kyau to a wannan babin tawakkufin kusan nima akan shi nake ina tare da wadancan malaman da suka yi tawakkufi amma zuwa ga waɗanda suka haramta kuma amyalu na fikar kata akan waɗanda suka halatta don ka ji dalilan da Dr. Sani ya kawo hafizahullahu wa ra'ahu dalilai ne masu ƙarfin gaske alayyi halin matasan mu wallahi a tashi a nemi sana'a naga wani daga cikin manyan ƴan crypto Najeriya yana cewa duk matashin da ya rike mining bai da sana'a to zai kwanciki yayi rubutu akan wannan abin yace duk matashin da ya rike wannan je kulle daki yana ta mining. Akwai wanda na sani shekara uku yana mining har yau. Ya ki ne mai aiki kuma. Yayi wa wasu ma register, wadu yana samun point. Sai ga ya zauna maka lissafin wani yana da billion kaza. Kuma yana tambayan ka dalaban aron 500 ma. ga pi ko pai ne? Pai fa ta mai da yara mahukata. Akwai wanda yazo ke rantsuwa ya rantsa da Allah. In aka ba shi gida 10 a Abuja ko da billion nawa ne ba zai bada point din shi ba. Kaji mu ta ce zai sai Nigeria. To abinda ki tambaya wani banki ne za su ke da wannan kudin? Babu. Kuma ta ina za a turo kudin? Domin transaction in ya kai wani mataki sai gwamnati da gwamnati sun kasa magana wannan abu. Yanzu a ce za a turo maka dala trillion dai kai ka san ƙarya ne. Duk duniya ba mai wannan kudin ba. Duk duniya har yau ba mai dala rabin trillion ba. Duk masu kudin duniya ba mai rabin wannan kudin. Wannan sai gwamnati irin su America da sauransu. Su suke da wannan kudaden. Alayyi halin matasa ne mai aiki ni waɗannan ababe duk yaudara ne kawai da bata akwai lokaci shine abin da zai samu mana mafita insha Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Malam mai tambaya na gaba yake cewa malam menene ingancin sujjada a cikin mai ingancin sujjada a cikin sallah idan mutum yana karatun sura misali sai kawo sura aya ta 15 cikin suratul sajada idan mutum yana karatun sura yayin sujjada a cikin sallah ya halatta ne malam ko bai halatta ba
dangane da sujjada sujudu tilawa a cikin sallah ko a wajen sallah sunna ce mustahabbiya in kana karanta qur'ani kai sujjada in kazo ayoyin sujjada kana da lada dan ya tabbata annabi yayi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin sallah yayi a wajen sallah wannan kenan abu na biyu idan kana sallah ko a wajen sallah kana karatu ka wuce aya ba kai sujjada ba nan ma ya halatta kowanne akwai hadisi akwai hadisan da suka nuna annabi yayi sujjadan tilawa akwai wadanda suka nuna kuma ya karanta ayoyin bai sujjadan tilawa ba wanda ke nuna halaccin in ba a yi sujjadan tilawa din ba misali in ka dauki Zaid bin Thabit ya karanta wa annabi suratul najmi an zo ayin sujjada annabi bai yi sujjada ba bai umarci shi mai karatun da ya sujjada ba wannan yadullu alal jawaz wannan yana nuna sujjadan ba wajibi bane ba sunna ce mustahabbiya wannan kenan abu na biyu dangane da sujjada a cikin sallah idan kai sujjadan za ka yi kabbara haka in ka dago ma za ka yi kabbara cewar in kai sujjada ba za ka yi kabbara ba in ka dago ana magana a wajen sallah ne ba a cikin sallah ba idan kana karatu ba a sallah ba da ka zo ayin sujjada ka yi sujjada in ka dago ba kai kabbara ba amma a tafiya za ka yi kabbara amma in a sallah ne kuma da tafiya da dagowa duk za ka yi kabbara wannan shine abin da ke akwai sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yarda yayi huduban juma'a ya karanta suratul hajji a huduba da yazo wurin ayin sujjada ya sauko daga kan minbari ya sujjada duk masallaci aka yi sujjada to wani sati kuma sai kara karantawa da ya karanta ya ainihin bai sujjada ba ba wanda ya sujjada a masallacin yayi wannan saboda me saboda nuna wa mutane yin sujjadan ba wajibi bane ba to ko a cikin sallah ko a wajen sallah sujjadan sunna ce mustahabbiya in kai ka samu lada in baka yi ba babu ainihin zunubi baka saba wa Allah ba wallahu ta'ala ala wa alam
ya shek saboda karancin lokaci da ma mun yi minti 30 ne zai dauke mu kuma lokaci yayi so ina ganin zamu dakata anan insha Allah sai kuma wani lokaci idan malam ya samu dama zai ci gaba da amsa mana tambayoyi da kuka turo ta kafafen sadarwa ta WhatsApp da kuma Facebook da dai duk wasu kafafe dai da ake turo tambayoyi insha Allah idan an turo Sheikh zai amsa in har an turo tambaya mai muhimmanci so muna kira ga ƴan uwa da Allah in za su turo mana tambaya su turo tambaya mai muhimmanci ba wai tambaya ce wacce ba za ta bada ma'ana ba so wannan shine ga number da kuma ake samun ta WhatsApp so 08031124177 so duk mutumin da zai iya turo mana tambaya sai ya turo ta kan wannan number din musamman ta kan WhatsApp sannan kuma masu Facebook za su iya biyo mu ta comment section su ma za su turo mana tambaya kuma insha Allah za mu dauka za mu tura Sheikh kuma insha Allah in dai tambaya ce mai muhimmanci Sheikh zai amsa ta insha Allah ta'ala so Sheikh muna godiya da wannan dama da aka bamu ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya kara mu rayuwa albarka bamu san ko akwai wani karin bayani da Sheikh zai yi a ciki ba
To alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu karshen wannan shiri da muka gabatar insha Allah kuma zamu ci gaba da shi akai akai sannan kamar yadda na faɗa duk lokacin da ake da tsokaci ko tambihi a ko wani gyara daga malaman mu ko kuma dalibai irin mu kofar karban gyara tana bude insha Allah Allah ya kara rayuwar mu gaba daya albarka ya kara kuma ilimin mu albarka ya saka waɗannan yan uwa Malam Isa Wali da Malam Usman dan Bauchi da alkhairi ya tara mu a cikin ladan gaba daya سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك.